daga nan birnin Washington DC sashen Hausa ke magana wannan karo muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyoyi Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan biyoyi hausa.com Masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abice tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hirar wakilinmu Madina Dauda da mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tallafi Hajiya Maryam West kan yadda gwamnatin Buhari ta yaki talauci a cikin shekaru uku da ƙari da take karaga mulki. Inda kawo yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan kusan 20 a wannan shiri. Za ku kuma ji maimaitin shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. Kamar kullum za mu ba ku damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniyar. Fadar White House ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da kuma Japan. Wakilin Amurka akan harkokin kasuwanci Robert Lighthizer ya faɗa a jiya Talata sun himmantu su kammala tattaunawa akan lokaci domin samun ƙwararren sakamako ga manoma da makiyaya da 'yan kasuwar Amurka. Ya ƙara da cewa White House tana son ta magance shingayen cinikayya masu haraji da ma marasa haraji domin samun kasuwanci ta adalci ga kowane ɓangare. Kamar yadda doka ta gindaya, Lighthizer ya aike da wasiƙu daban-daban guda uku ga majalisun Amurka inda yake sanar da su aniyar fadar White House na shiga wannan sabuwar tattaunawar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima bin Muhammad bin Salman a jiya Talata akan bacewar ɗan jaridan Saudiyya nan wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin Saudiyya ɗin a Istanbul a Turkiya makonni biyu da suka shuɗe, amma kuma babu wani bayani akan inda Kamal Khashoggi yake. Yayin da Pompeo yake can birnin Riyadh, shugaba Donald Trump ya aike da saƙo yana mai cewar ya zanta da Yariman kuma kun shugaban kasar ya hakikance cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru a ofishin jakadancin kasar a Turkiya. Trump ya ce shugaban na Saudiya ya tabbatar masa da cewa ya riga ya kafa bincike kuma zai gaggauta faɗaɗawa domin samun cikakken bincike akan wannan batun. Za a kuma fara samun bayanai nan ba daɗewa ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cewa babban ɗan diplomasiyyar Amurka da ya faɗa wa Saudiya cewa gaskiya ne babban dalilin da ya sa ya zo a nan shi ne ɓacewar Kamal Khashoggi wanda shugaba Donald Trump ya turo shi zo ya bincika a nan Riyadh, kuma ya ɗauki wannan magana da muhimmanci. Ƙungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwarsu bisa yadda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan Hawwa Liman da ke aiki da ƙungiyar Red Cross. Daraktan ƙungiyar Amnesty na Najeriya Osei Ojigbo ya ce wannan kisan rashin imani da aka yi wa Hawwa Muhammad Liman wacce ke taimakawa mutane da tarzoman Boko Haram ta rutsa da su a shiyar arewa maso gabas kuma suke matukar bukatar taimako, wannan kisar yaki ne kuma dole a kare ma'aikatan agaji. Amnesty International ta ce dole ne Boko Haram su sauko ɗaya ma'aikaciyar agaji da ta rage a hannunsu, sannan dole mahukuntan Najeriya su ƙara ƙaimi wajen kubutar da ɗaruruwan fararen hula da ke hannun Boko Haram ciki har da Liya Sharibu ɗalibar makarantar Dabci ɗaya tilo da ta rage a hannunsu. Daga ƙarshe Amnesty International ta ce lalle duk wanda suka taka rawa wajen laifukan yaƙi da ma na cin zarafin bil'adama a Najeriya dole ne a gurfanar da su gaban shari'a. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakabawa wata cibiyar kasuwanci takunkumi a jiya talata wacce take zarginta da taimakawa dakarun da ba soja ba wanda ake zargin su da daukar kananan yara suna horar da su aikin soja suna yaki tare da rundunar tsaron gwamnatin Iran. Wannan cibiya tana da sama da kasuwanci 20 a cikin ta da aka fi saninta da suna Basage Cooperative Foundation. Ta kirkiri kamfanoni kuma ta boye sunayen masu kamfanonin da ma waɗanda suke gudanar da kamfanonin na biliyoyin dala. Suna haɗa-haɗar kasuwancin mota a Iran da hakar ma'adinai da ƙarafa da kuma masana'antun bankuna, inji sakataren Bitar Malin Amurka Steven Munchin. Waɗannan takunkuman da suna cikin matakan da Amurka ke ci gaba da ɗauka akan tattalin arzikin Iran domin hana ta ci gaba da amfani da ƙarfin soji da kuma take haƙoƙin bil'adama a yankin Gabas ta Tsakiya.
To gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labarai. Madala miliyoyin mutane ne aka kiyasta cewa suna fama da talauci a duniya, matsalar da ake dangantawa da rashin kudade a hannun jama'a sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'o'in dogaro ga kai. Dalili kenan da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 17 ga watan Oktoba da nufin faɗakar da al'umma da kuma fargar da gwamnatoci. Wakilinmu Madina Dauda da mai shugaba Muhammadu Buhari sun hira da mai shugaba mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawarwari kan harkokin tallafi Hajiya Maryam Usman kan yadda gwamnatin Buhari ta yaki talauci a cikin shekaru uku da ƙari da take karagar mulki, wadda ta fara da bayyana kuɗin da gwamnati ta kashe a shirinta na yaki da talauci a Najeriya.
Biliyan kusan 20 muka kashe, amma total gaba ɗaya biliyan 254. Amma abinda aka bamu wai abinda National Assembly ta bamu 1.5 trillion, amma abinda aka bamu ciki 254 billion aka bamu so far. So yanzu 20% ne aka bamu.
Biliyan
255 muka kashe tun farawa, amma duk waɗannan programs sun guda hudu ne, ba wai tallafin ba kawai, tallafin biliyan 20 ne.
To Hajiya, waɗannan da kuke bawa 5,500 din nan kullun ake badawa ne ko mako mako ne ko wata wata ne?
Kowane wata biyu muke bada 10,000, yanzu ma sati mai zuwa za mu je mu bayar na September da October. Cikin kwana 10 ake rarraba don mun yi procurement, an zaɓi mutanen da agents da suke zuwa har ƙauyensu su biya su, tunda mutanen nan ba za su iya tafiya ba don su karɓi, ka za ka karɓi 10,000 sai ka kashe 2,000 kamin ka je. Don haka agents muka samu waɗanda suka san ƙauyukan, su suke zuwa su biya su a garin.
Ya kuke tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe na kaiwa ga waɗanda ake son a ba kuɗin nan, tunda ba kuke kaiwa da hannayenku ba?
Ai, duk kowa da lambar sa, ko duk sai mu ba agent din kuɗin nan, agent muke bawa. To yanzu kuma mun yi technology din da in suna badawa a can muna gani ana cirewa daga nan. Technology din da aka sa back to back din nan, technology din yana nuna wanda bai zo ya karba ba, za mu sani cewa akwai wanda bai karbi 10,000 shi ba. Don haka ya kamata agent din nan zai da mana da kuɗin. Duk mun hada da technology mun gani cewa abin da ke faruwa da hannu ake sawa, wanda ya karba da community facilitator, wato inda suke zuwa su yi training din su din, shi ma ya sa hannu, mai unguwa ya sa hannu, agent ya sa hannu, sai a da mana da takardun, sai a zo a zauna da Ministry of Budget and Planning inda kuɗin mu yake, a yi reconciliation a ce to kuɗaɗen nan ya kamata, tunda ba kullum bane ake samun kowa, babu ma ranar da aka je aka samu kowa da kowa ya zo ya karba, to sai su dawo da kuɗin su ga wanda ya balance. Akan haka din ne kuma, tunda abin da wata biyu ne kamin a sake yin wani, akwai lokacin da zamu iya yi mu gyara. Amma a kowane state din muka shiga muna ba su kamar ciki kwana 10 su bi wannan ƙauye, su bi wancan ƙauye a hankali a hankali. Amma sai ta kama in yau an zo yau 3 ga wata, to wata biyu mai zuwa 3 ga wata za a sake zuwa wannan ƙauye. Kowane dai ya zama wata biyu daidai, amma cikin kwana 10 ake bayarwa, duk sai an zaga ƙauyukan an ba su.
Ina Hajiya Maryam West mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawarwari kan harkokin tallafawa al'umma hiransu da wakilinmu Madina Dauda. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ta mai hankali zai fuskanta rakumi ya bada tabangiwa rakumi zai shanye ruwan kasko ne rakumi ya bada tabangiwa ayazo zai shanye ruwan
Kama da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 3:11 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Wallahi 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 har zan yi rantsuwa da Qur'ani habba kyare tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amura shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan duniya shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata
to mutumin da ake bashi aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe dinin da yake so yace bayan so shine za a ji an kawo mura ya 29 na naira wai ya karba wannan bashi da mana
lokacin da na doke kara zuwa EFCC ai EFCC tana sani da magana me yasa ne ya hana su yin bincike akan wannan case din
kawai sai NDSS fiye da mota 10 suka shigo angomi matana tana kuka dana ya fito ya rike kafa na suka bige shi ya fadi yaro karamin shekara 1 da Jos ina gani wata tara ne yaro ya je fadi har sai dan samu dan bruises muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in falle shi shi abba kare me yasa ni da harkan su me ne dame ni da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kare nake wannan abun
da za a nutsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 miliyan 29 na naira sai ka duba ka ce akwai tantance akan wannan magana
jama'a assalamu alaikum idan yau aka fara sauraron shirin muna bin diddigin zargin da wani matashi ba kozi da Abba Kyari daga jihar Borno yayi wa malam Abba Kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangilar sayo motoci irin Toyota Hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS tun lokacin da aka kurmata wannan labari fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi inda tace wannan magana ba ta da ma'ana ba tare ta yi koda yunkurin gudanar da bincike ba haka zalika shi ma wani jami'in dan sanda mai suna DSP Tijjani Bulama da yayi kokarin taimakawa bako waziri domin ganin an dawo masa da kudin sa shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye ɗan Boko Haram na hukumar DSS amma kun da ya gabata mun tsaya a daidai lokacin da DSP Tijjani Bulama yake ba mu labarin abin da ya faru da shi bayan da jami'an DSS suka je har gidansa suka kama shi ku biyo mu suna Nasir Fili Hashim
da na shiga motan sai suke tambaya na wai ina so in zama whistleblower ne da sauransu sai lalle daga nan ne nace okay ashe da gaske ne sai suka ce me nake nufi da gaske ne nace a don wanda ya bani wanda ya kawo inda wanda na kira ki ba wanda ba nan lalle ya shaida mu cewa Abba Kyari ne yake wannan abun so ga kunan yanzu kuma kun furta da bakin ku sai nayi shiru ban sake magana duk tambaya da suke tambaya ban sake tanka musu ba har muka shiga wannan headquarters na DSS din da muka dan nisa suka cire yes sai suka cire so sai muna hau flyover kenan sai muka sauko kasa hanyar direct hanyar bilan kenan sai suka ce mun wai karka saurata ba kashe kaza mu ba za mu je headquarter na DSS ne har ɗayan daga cikin sai ya ce mun ka san headquarter na DSS ne ce eh ne ce ayi waje da ne da tunda in frequently na in muka yi abin da na boko haram sometime muna kai muku sometime kuna kai mana sai suka ce kai wani unit kake nace ina counter terrorism investigation unit sai suka ce okay ba wani abu karka saurata mu ba wanda zai kashe kanan gurin da sauransu sai suka sake rufe mu suka ce ba za mu sake rufe ka don da za mu je headquarters suka sake rufe ni sai muka shiga headquarters da muka shigo headquarters a rufe hakan nan sai suka je suka aje ni a wani office ba kowa office din suka rufe kofar ina zanne a kasa na kai minti 30
baka bude fuskar ka
ba
tana rufe
fuskar na ba a rufe
amma za ka yi budewa kana so
of course zan yi budewa amma dai da yake sun abin nan akwai rubin da suke suka dan daure kawai nake taba ina zanne dai ni kadai a cikin office din sai bayan about 30 minutes sai suka zo suka dauke ni suka je suka kai ni wani office daban na zanna sai suka bude min wannan abu sai na zanna da shi so luckily shi wancan dan Maiduguri ne ma sai muna magana da shi ne da yare da sauransu sai shi ne yake faɗa min wannan issue naku lalle akwai siyasa a ciki maganan gaskiya kenan zan faɗa maka kai dan uwana ne duk abin da suke nema a gunka ka faɗa musu ka hada kai da su ka je ka ci gaba da aikin ka maganan da ya faɗa min kenan sai can an jima suka dauko ni kuma suka ce takafau wani ni ban san sunan shi ba amma dai ina gani mutumin inyamuri ne ya dauko ni muka tafi sai muka je wajen
Yamuri ko dan kabilar Ibo ne
dan kabilan Ibo ne so sai suka dauke ni muka je can office na shi director shi DJ Amin muna zuwa bas ko abin da ya tambaye ni ya ce min me ne yasa kake so ka tozar ta
waye DJ na da kenan shi Lawal Daura
yes sir
ka san shi ne da ba kai ma
na san shi da yake na yawan zuwa DSS ne na yawan zuwa DSS duk wani issue boko haram da sauransu muna tare dama yawa so na san shi sosai shi Lawal Daura ya kai akai ni gurin shi Lawal Dauran don babu marks a fuska na sai na je na gaishe shi sai ya ce min me ne problem naka da kake so ka tozarta Abba Kyari ka san shi ne daga wani guri ko mai akwai abin da ya hada ku ne ce ba sani ba ban san shi ba kuma magana na mani ba yadda cewa shi bane sanda aka operatives naku suka zo gidana tukuna suka tambaye ni me yasa nake so in tozarta shi daga nan na gane cewa lalle magana nan shi ne daga gaske so yata tambaye ni dai akan cewa magana nan ina da ina ne ya fito sai nake masa lalle magana nan ni ne na sani sai shi kuma complainant din amma ban san ko shi complainant ya gaya ma wani ba amma dai ni kadai na sanar issue don ma ba mu kai magana zuwa office ba ni ne advise lawyer ma kar ya kai magana zuwa office bare mu gama mu gani ko mu tambaye sa lalle mu tabbatar shi tukuna in ya so a tura magana zuwa office daga nan sai suka kira ni suka kai ni gudanar da operation shi sai ya lallabe ni ya ce mun ni zan ga maka kai wa young officer so sai ya advise ni naka duk abin da suke nema a gurina na hadin kai in tafi in je ci gaba da aikina don ka ya dauna magana ya kai ni inda bai tsamani ba ni ce masa na gode sa na fita ina fita sai suka je suka aje ni sai bako aka kama bako aka zo bako har ya shiga DSS din bako bai ma san me yake faruwa ba don san da yaje zanna kusa da yake tabbana cewa ina petition din da za a sadin ina mutumin da yake zai sadin petition don ya zo da petition din shi a lokacin shi bako da sai da cewa sa ai DSS ne suka kama ni gashi dan kuma yadda suka ce in kira ka in fada maka hakan nan sai bako yace ba wani abu tunda gaskiyan mu ne ba komai muka yi ba zalunta mutumin kai ba insha Allah za mu fita suka dauko mu duka mai biyo suka ce bari mu je inda za a interrogate namu muna zuwa gurin akwai Alex akwai James sune wanda aka yi asalin su yi interrogate namu muna zuwa dakin sai suka kawo statement form tunda dai zan iya rubuta da kai dan rubuta shi kuma bako su dau jami sa sai nake ba zan rubuta komai ba su dauko abin da su kawo su da recording sai yin magana bayan na gama magana in ya so sai yin rubutun muka suka ce ba za su yi haka da wannan ce duk ba zan bada statement din ba suka yi tace din aka ce an ba bada statement din ba zan zauna ko kwana nawa ne nace ni dama na riga da saba zan da ko kwana nawa ne amma dai ba zan yi kariya kan abin da ban sani ba bayan suka kawo wannan suna recording din ba ko yana can gefe yana zanne suka ce to in ce abu kaza kaza abu kaza kaza akan cewa ai shi wannan din ma ban ma sai shi ba kuma an yi deleting duk evidence din da yake wajena da kuma na hard copies din in kona su ga abin da zai sa a yi min, ga abin da zai sa a yi min, za a bani kuɗi kuma za su IG ya bani special promotion. Nace ba zai yiwu ba, ba abin da ba a yi ba, don na san fura sun su setting up ina ne. In na faɗa haka za su ce ai dama ishin ƙarya ne, me yasa muka kira shi a waya, ko kuma me yasa muka tura ma wancan text message akan cewa za mu rubuta musu asiri su da sauransu. Mukai suka yi, nace wallahi ba zan abin nan ba, ba kwadin ma the same thing suka je suka aje shi ni suka fitar da ni suka yi ta yi, to ni ba san me suka discussing da bakon ba. Sai ba ko zai same ni, suka ce to yanzu ga abincin namu ce, no sun kawo shi koti ne ko mene, ni ina gefe, suka dinga da irin abun nan nisa, suna nuna masa kamar shi ya dan gata ne hakan nan da sauransu, don ya su samu su ji wani a babakin sa. Shi kuma the same maganganun da ina gani ya faɗa yanzu haka ya giya musu. Ni na ɗauka ba ko zumbar mu ne za mu tafi, kawai sai muka je suka kai mu wani sel daban, muka je muka shiga sel ɗin. Akwai ƴan Boko Haram da sauransu a cikin sel ɗin. In fact akwai one of their personnel ma a sel ɗin, shi ya ce ya yi kusan shekara ɗaya ma yana zanne a sel ɗin. Fasilar ɗinsu.
Wato, in ka yafi ka gane ƴan Boko Haram da ka shiga wani?
Eto, su muma da kanmu sun ɗauka mu ƴan Boko Haram ne da muka shigo. Su ɗin suke tambaya mu da sauransu ga su ma kes ɗin da ya kawo su. Muma the same kes ne, muka ce musu a'a ba the same kes ba ne, mu chief of staff da ya kawo mu. Suka ce wani chief of staff, muka ce Abba Kyari. Don su ƴan Boko Haram ne ba su ma magana da mu, su suna gefe guda. Shi wannan fasilar nasu ɗin da shi dai ma yake da zil ɗin da yake ta tambaya mu. Ya ta tambaya mu duk muka gaya masa komai.
Har yanzu dai muna ci gaba da kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Malam Abba Kyari da hukumar tsaro ta DSS domin jin nasu bangaren. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Elhikaya, Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridar Kamrun Info. An da farkon shafin ta tuna mana cewar yanzu dai bayan an kammala zaben shugaban kasa na 7 ga watan Oktoba 2018 din nan, alƙaluman lissafi na hukumar zaben suna nuni da cewar shugaba biya shine kan gaba, sai kuma shugaban jam'iyyar MRC Maurice Kamto shine na biyu, na uku shine Kabril Libi, sai na hudun kuma shine OC Joshua. Jaridar Kamrun Tribune kuma ta rubuta cewar jam'iyyun adawa sun kai korafin su har sau 18 domin a soke zaben kasar wanda aka gudanar a hukumar zabe mai zaman kanta. Sai kuma jaridar Emergence an da ita kuma cewa ta yi ashe dan adawan kasar Kamaru Maurice Kamto yana da gaskiyarsa kasancewa an tafka magudi a zaben da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba. Sai kuma jaridar Informatin an da ita kuma cewa ta yi wanda aka san shine zai zamanto shugaban ƴan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru, yayin da cewa yayi kirari na lahi zaben shugaban kasar da yayi, amma yayi riga malam masallaci inji hukumar zaben kasar. Sai kuma jaridar Lumitayo anda ita kuma cewa ta yi shugaba biya ya samu nasara a jihohin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewan wannan bangaren sun fi yawan al'umma. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta gulmuta mana cewar wani tsohon soja mai kula da dalibai a jami'ar Birnin Yaounde ya lakaɗawa wani ɗalibi duka wanda har ya kai shiga rasa rayuwarsa. Sai kuma jaridar Le Messager ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma labarta mana ta yi cewar shugaban cocin Katolika na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Monseigneur Samuel Kleda ya bayyana cewar an gudanar da zaɓe cikin girman arziki da walwala a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Pilkam anda ita kuma ta hangoma da cewar ƙasar Faransa za ta zuba waɗansu zunzurutun kuɗi har miliyar 104 domin haɓaka waɗansu manyan ayyuka a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridar Le Nouvel kuma ta bankaɗo mana cewar an samu waɗansu masu sanya idanu na foge sun yi ƙarin cewar su dai ƴan ƙungiyar Amnesty International ne wanda suka zo domin duba zaben ƙasar Jamhuriyar Kamaru bayan shugaban ƙasar ya haramtawa ƙungiyar Turai da waɗansu ƙungiya na nahiyar Turai ɗin shigowa ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin sanya idanu, sai dai ya bar ƙungiyar Afirka su zo su gudanar da wannan ayyukan. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Lesanciyar anda tace yanzu dai Mr. Biya bai ce komai ba tunda aka kammala zaben kasar yana jiran hukumar zaben mai zaman kanta da kotun tsarin mulki na kasar su bayyana sakamakon zabe amma yan adawan kasar sun fara korafe-korafe ganin cewar suna bukatan a sake sabunta sabon zabe a fadin kasar baki daya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
So a gaida Muhammad Awal yanzu kuma sai rayu da ku masu saurare ku kai ko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana shin dobara haje ne daga wailo karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi ina so in kira ga Baba Buhari akan alƙawarin da yayi na yaki da shin hanshi da rashawa to in har da gaske ne yana yaki da shin hanshi da rashawa to ga wani abu ya bullo a jihar Kano to yayi sauri ya gaggawa ya yaki wannan shin hanshi da aka yi na wanda ake zargin gwamnatin Kano da yi da fatar Baba Buhari zai yi mu kuma mu gani cewa lalle yana yi din
amma Assalamu alaikum fashin Hausa biyo ya America Hausa ne magana dello alale wa sannan local government ke cikin Nigeria ra'ayi na ya tabbata ne akan takarar da shugaban kasa a cikin ya tsaya muna hakika ne a karkashin PDP hakika ne gaskiya mu mun ji dadin wannan sakamako da muka ji an bayyana suwa saboda ba don komi ba da tabbace da an face duk guda ce Muhammadu Buhari bai ayyana muna komi ba kuma anke gurbin ruwa da naga ba ake kallon shi saboda ba don komi ba Buhari shi ya yi kuka akan talakan Najeriya amma daga bisani ya koma duk abin da aka saisuwa sisi ya koma naira goma to ta yaya na za a ce wa talakai amfana saboda san mangana fetur da ake saisuwa naira 86 amma ya sai naira 145 shi ne muke sha mu taimu noma to amma ya sai naira 145 abinda aka yarje naira 86 aka ce wa suna kashe karu gaba duk abubuwan da kun ka sani na ci gaba babu wanda zai ci gaba kwace sai an yi noma kwace sai an yi taidaji da talaka shi ne zai ciyar da kasa gaba shi zai mai sheta baya to talaka bai ci gaba ba ana cewa kasa ta ci gaba ta yaya ne za a ci gaba da masu kuɗi saboda masu kuɗi kowane riƙe kuɗin shi kai sai ya ga cewa talaka ya zan ɗan baranda ne zai sake su don haka mu 2019 insha Allah za mu zaɓi a cikin saboda ba don komai ba to a lokacin su mun hausa ban mashin waya da ta salula duk da 3000 ga waya kasa kana kan waya a zamanin da za a ce layi kawai dai wurin 40,000 yake ko 1000 a ce 6000 ko 10,000 amma a zamanin da layi ya koma naira 100,000-150,000 so ta yaya za a ce ba mu zaɓen su tunda mun ga gara fama da sabori
To ra'ayoyin ku masu saurare sai ku rika aikowa za mu rika ba ku daman sauraron su kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Fadar White House ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci da ta daban da Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da kuma Japan Wakilin Amurka akan harkokin kasuwanci Robert Lighthizer ya faɗa a jiya Talata cewa sun himmantu wurin kammala tattaunawa akan lokaci domin samun ƙwararren sakamako ga manoma da makiyaya da kuma 'yan kasuwan Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Mohammed bin Salman a jiya Talata akan bacewar ɗan jaridan Saudiyan wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin Saudi a Istanbul a Turkiya makonni biyu da suka shuɗe amma kuma babu wani bayani a kan inda Kamal Khashoggi yake yayin da Pompeo yake can birnin Riyadh shugaba Donald Trump ya aike da saƙon Twitter yana mai cewa wato Yarima ya musanta cewa yana da masaniya akan wannan batu
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da hima ba ta garago. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai. da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen harhaɗa shirin da bada umarni, sai kuma injiniya mu Dara Smith Alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.